شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابيو قواتن جماد الثاني هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو نياد داريو هدو دا أربعين دا بكوي ديدي دا أكو قواتن شابيو ميلادية دبو بيو دا عشرين دا بيار كماريان دا مكة صابح دوا وانا مسلا تيمي البركة مسلا تين جبويس دا كيشكين وانا انقوا تتدو مالكي عشكين برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muke bibiyar sharhin nan na Fathul Majid na Al-Allama Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisin mu na 34 a wannan littafi muna kuma cikin babi ne na 3 babin da ke bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi to zai shiga aljanna ba tare da wata tambaya ko hisabi ba to daidai gabar mun tattauna bambanci tsakanin arraqi da almustarqi tsakanin mai yin ruqya da mai neman ai masa ruqya akwai bambanci tsakanin likita da kuma mai neman ai masa likitanci shi mai neman ai masa likitanci mabukaci ne mai roko ne sannan kamar ya dan raba kafa ko ya waiwaya zuwa ga wani ba Allah ba da zuciyarsa domin yana sa ran wannan likita da yaje ya gana da shi ya gaya masa matsalolinsa yana tunanin wannan likita ya kawo karshen wannan larura tasa shi kuma mai likita shi kuma mai kyautatawa ne mai ihsani ne da haka shi mai yin ruqya muhsin ihsani yake yi kyautatawa mutane yake shi kuma almustarqi mai neman a taimake shi ne yana da bukata to tunda har zuciyarsa tana da bukata zuwa ga wani ba Allah ba ta kan dan karkata zuwa ga wani Allah shi yasa cikin sufofin wayancan bayin Allah da za su shiga aljanna ba hisabi aka ce su ba su da ma wannan sufar domin akwai wani nau'i na rauni na za su nema a wajen wani ba Allah ba shi yasa aka ce humul ladina la yastarquna an sufanta waɗannan mutum 70 da shiga aljanna babu hisabi saboda cikakken tawakkali da suke da shi ba su tambayar waninsu ya yi musu ruqya ko ya yi musu tawaida ko ya yi musu lalas ko ya yi musu operation ko ya yi musu dressing ko dukkan wani abu na neman bukatun lafiya a wajen wani shi yasa la yaktauna ai ba sa tambayar waninsu ya yi musu operation ko ya yi musu sakiya ko ya yi musu lalas da haka zahirin maganar yana nuna cewa la yaktauna a ammu min an yasalu zalika in har lalas ba za su nemi ai musu lalas ba to ai lalas ya fi fadi fiye da su tambayi wani abu da ba lalas ba in dai har lalas irin abin da ya shafi operation a ce ga larura ana son sai an yi operation a fitar da ita mutum ba zai nemi ai masa ba to abinda bai kai operation ba min babu aulaye ne ya ki neman ai masa ina fata an gane dan haka amma wannan ba yana nufin yin ruqya laifi bane wannan ba yana nufin kaje asibiti likita ya duba ka ya auna ka ya baka tasata sai kaje kai ya gano matsalar kai ya baka magani ba ana nuna maka cewa laifi bane larurar ka ta bukaci sai an yi operation an tsaga wani bangare na jikinka dan cire cuta wannan hadithin da muka karanta ba an ce laifi bane yin haka balma ya inganta cikin sahihul bukhari hadithin jabir dan abdullah inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikawa alaramman nan gangaren Ubayyu dan Ka'ab likita dan yaje ya toshe wata jijiya da ta balle a jikin Ubayyu bin Ka'ab tana zubar da jini aka ce kuma ya wato ya toshe ta sannan yayi mata lalas ma'ana ya sa wuta a gurin dan ya zamanto hanyar ta toshe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwa ganin likita ko zuwa asibiti ga waɗanda suke da irin wannan tunanin da laifi ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tura wa Ubayyu bin Ka'ab likita dan yayi jinyar larurar da take dabin sa ba haka Anas dan Malik akwai larurar da ake kira da pleurisy wato wani irin kumburi ne na bangon ko fatar huhu take dan tara wani ruwa da ake kira pleurisy ta samu Anas dan Malik kuma yasa akai masa ko yayi wa kansa kayyo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana raye da laifi ne zuwa ayi wa mutun jinya a asibiti to da Anas dan Malik bai yi ba in ko yayi da annabi ba zai masa shiru ba sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa As'adu bin Zurara ko yayi ko kuma yasa ayi masa wato lalas saboda wata larura da ta kama shi wadda wani kumburi ne shi ma na jijiyoyin tafin kafa ko kuma wasu kuraje da ke fesowa a jiki da ake kira shauka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi As'ad ko kuma ya tura As'ad bin Zurara wanda zai masa wannan wato magani hadithin Abdullahi dan Abbas ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace waraka ana samun ta dalilin hanyoyi guda uku shan zuma na sa mutun ya warke daga larurar da ke damun sa musamman ta ciki haka yin kaho da wanzami zai yi wa mutun da abubuwan wato yin kaho masu tsafta wannan shi ma yana tafiyar da larura musamman ta mataccen jini haka yin kayyu ma'ana yin lalas da wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai wa'annan ana samun waraka ta dalilin waɗannan hanyoyi guda uku kaga wannan hadisin ya saki tabbatar da zuwa asibiti kaga likita ba laifi bane ina fata an gane amma idan imanin mutun ya kai sun waura takuri yana ganin wannan radadin ba zai iya zuwa ya ga likita ba zai iya jurewa har zuwa ubangijin da ya jarabce shi yayi masa in ya so yayi masa wannan shi kuma kaga imanin sa ne ya kai yana waccan martabar ko yana son ya shiga cikin wayancan ainihin wato mutane amma wannan baya kore zuwa ganin likita zuwa asibiti neman magani duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai son yin wannan kayyo din domin abu ne wanda ake yin sa da wuta ibn al-qayyim shi yasa yace waɗannan hadisai guda hudu ko waɗannan hadisai in ka tattara su sun tabbatar da nau'i hudu abu hudu na farko hadisan wasu daga ciki sun nuna a iya yin lalas a iya kona mutun da wuta ga saboda wata larura ko dai electric ko chemical ko kuma thermal duk wa'annan ana iya bi dan a kone cuta ko a zuba wani magani ko wani spirit da zai kone kwayoyin cuta dan mutun ya samu waraka ko a yi amfani da wuta kamar yadda yanzu a asibitoci ana ire-iren waɗannan abubuwa therapy da sauransu dan a yi wa mutum wata maganin wata larura babu laifi wannan ya nuna hadisan da mun karanta cikin wasu hadisan sun nuna mutum zai iya yin haka sannan hadisai in ka kalli hadisin kuma akwai waɗanda suka nuna cewa in so samu ne kar a yi rashin yin shi aka fi so mutum ya zamanto larura ta same shi a ce sai an yi masa kayyo an masa lalas da wuta to rashin yin shi yafi shi aka fi so abu na uku kuma ana yabo ma ga wanda ya haƙura bai yi kayyo din ba abu na hudu kuma hadisin da ya nuna an hana yin kayyo gaba daya wayannan hadisan ibn al-qayyim ya ce duk ba su ci karo ba da wanda ya ce a iya yi da wanda ya ce rashin yin shi aka fi so da wanda aka yabo wanda ya haƙura bai ba da kuma wanda aka hana yi gaba daya wayannan duk babu cin karo hadisin da zaka ga an ce ayi yana nuna halacci da aka kai ba za ka yi ba kanka haramtawa mai yi kai imanin ka ya kai maruru in ya fito ba za a matse maka shi ba ba za ka je a tsaga a fitar da cutar ciki a wanke a dressing ba sai dai shi da kansa ya fashe ya zubar da ruwan ya motse da kansa wannan imanin ka ya kai in kaga za ka yi haka kar wani dan ya je ka dinga ganin ka ba shi da tawakkali ko imanin sa bai shi da ba shi da nauyi bai cika ba ba haka ake nufi ba abu na biyu rashin so da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya so la yadullu alal mani rashin san annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna hanawa domin inda yana nuna hanawa da annabi bai tura Ubay ibn Ka'ab ai masa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari Anas dan Malik yayi ba domin dan gidansa ne da bai yi wa ko ya sa an yi wa As'ad ibn Zurara al-Kayyuba sannan na uku yaban wanda ya bar shi yana nuna akan yana nuni akan rashin yin shi yafi kuma shi yafi falala hadisin kuma da yayi maganar hani wannan zabi ne ala sabilil ikhtiyar zabi ne wal karaha kuma hanin bai wuce karhanci ba to wannan shine kusan abinda muka tattauna a darasin da ya gabata sanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya faɗa a cikin hadisin da mun karanta cewa babu wata cuta da Allah ya halitta face ya halicci maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba balma in ka kula da hadisin la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbab aslan ba yana nuna cewa wa'annan bayin Allah da aka ce za su shiga aljanna ba hisabi ba tambaya ba ba azaba ba ana nuna ba sa muhimmantar da sababi ruko da sababi ba haka ake nufi ba fa inna mubasharatul asbab domin ruko da sababi da muhimmantar da bin hanyoyi dan samun abu a dunkule al'amari ne na halittar dan adam da ɗabi'arsa kuma larura ce ta ɗabi'ar dan adam yayi ruko da wasu sabubba da wasu hanyoyi dan samun wani abu an gane ko wanda dan adam ba zai iya wadatuwa daga kin yin ruko da sababi ba yanzu ko zuwan mu nan masallaci sai da muka yi ruko da sababi ba kawai mutum yana zaune a gida kawai rufe ido kawai shikenan ya ganshi a masallaci ba sai da ya ruko da sababi akwai waɗanda kila daga nesa suke sai da ma suka yi ruko da sababi ta hanyar hawa abin hawan su an gane ko bal nafsu tawakkul mubasharatu li a'zamil asbab kama qala Allah ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu na fata an gane haka mubasharantar asbab da neman magani ta fuskar da babu karhanci a addini ba wajen bokaye mutum ya je neman magani ba ba wani abu aka yi amfani da shi wanda haramun ne yin amfani da shi ba a magani fa ghairu qadihim fit tawakkul wannan ko alama dan mutum ya ji kansa yana ciwo ya je an bashi panadol ko an bashi paracetamol ko yana mura an bashi maganin mura ko antibiotic dan ya sha wannan ba bai kore tawakkalinsa ba baya nuna cewa mutum tawakkalinsa yayi rawa ko alama fa la yakunu tarkuhu mashru'an lima fi sahihain da aka barin ba shari'a ba wai shari'a bace ka kin neman magani saboda hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya ce ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa Allah bai saukar da wani ciwo ba sai da ya saukar da maganin sa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an usama bin sharik qal an karbo daga sahaba wato usama bin sharik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda qala yace kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'atil a'rab sai ga wasu larabawan kauye sun zo faqalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah anata dawa shin ko za mu iya magani idan jinya ta samu ɗaya daga cikin mu zai iya zuwa asibiti zai iya neman magani qala na'am manzo Allah ce me zai hana kwarai kuwa ya ibadallah tadawo manzo Allah ce ya ku bayin Allah tadawo ku yi magani fa inna Allah azza wa jalla domin Allah mai girma da daukaka lam yada'an ay lam yakhluq da'an bi halati wani ciwo ba babu wata cuta da Allah ya halicce ta illa wa da'alahu shifa'an face ya halicci maganinta babu wata cuta in dai sunanta cuta to Allah ya saukar da maganin ta ghaira da'il wahidin manzo Allah ya ce banda cuta kwaya dai tal ita kadai ce ba ta da magani qalu suka ce wa ma huwa wace cuta ce wanda Allah bai saukar da maganin ta ba ya maikin Allah qala al haram manzo Allah ya ce tsufa in yazo sai dai a yi hakuri duk yanda mutun ya kai inda tsufan nan yazo to ba shi da wani magani ba za a iya maida mutun dan shekara 25 ba bayan ya riga ya kai shekara 70 ko 80 wannan cutar abinda yasa aka kirawo tsufa da ciwo saboda galibi garkuwar jikin mutun takan yi rauni kuma ba kasafai kake samun mai shekaru kalau-kalau ba sai ka samu ko ido ko kafa ko baya ko kunne ko kaza sai an dan samu wasu yan abubuwa da suke ainihin wato sun fara gajiya su ma to wannan tsufan shi kadai ne ba shi da magani amma hatta HIV din nan tana da magani kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce illa iyaka a ce ba a gano ba rashin ganowa baya nuna babu an gane ko ko a ce misali hawan jini ba shi da magani ko ciwon sukari ba shi da magani ko ciwo kaza ba shi da magani a'a gara a ce a babin imani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ne ka ce ga wata cuta kwata-kwata ba ta da magani a matsayinka na jami'in lafiya ka ce ba ta da magani sai dai ka ce har yanzu ana bincike ba a gano maganinta ba to kaga wannan kuma insha Allah in ana binciken za a gano in ba a gano yau ba gobe za a gano in ba a gano gobe ba jibi za a iya fahimtar maganinta amma a ce sam-sam babu maganin to wannan ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 17,986 Imam Abu Dawud hadisi na 3,855 Imam Tirmidhi hadisi na 2,038 Ibn Majah hadisi na 3,436 Wasahul Albani Shak Albani ya inganta wannan hadisin fi Sahihul Jami' a cikin Sahihul Jami' hadisi na 2,930 Wasahul Allamatul Albani fi Ghayatul Maram haka al-Allama Albani ya kuma inganta wannan hadisi a cikin littafin Ghayatul Maram ta'liqi na al-halal wal haram shafi na 292 قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله تعالى يتي وقد تضمنت هذه الاحاديث ودنن حديثان ان ka fahimce su sun kunshi اثبات الاسباب والمسببات sun tabbatar da al-asbab sabubba wal-musabbibat da abubuwan da suke sabbabuwa ta dalilin sabubba wa ibdal qawli man ankaraha wannan hadisan sun rushe kaulin mai inkari da ruko da sababi wayanda suke ganin ruko da sababi kaman yana cin karo da tawakkali wannan hadisan sun nuna ba haka bane dan zaka shigo masallaci ka dauko sarka ka kulle abun hawanka ka kulla kan ka dauko kwado ka kulle kafar wannan baya nuna cewa baka dogara ga Allah ba baya nuna cewa kana inkarin tawakkali dan dare yayi ka ja kofar gidanka ka sa sakatar sama ka sa ta kasa ka kuma sa jamulo ko kuma ka sa ainihin mukulli ka kuma kullewa wannan baya nuna cewa baka da tawakkali ruko da sababi baya kore tawakkali wal amra bit tadawi haka umarni da ai magani wannan shi ma wa annahu la yunafi tawakkula baya kore tawakkali dan mutun ya ce cikin sa yana dan ciwo ya dan nemi wani magani ya sha baya nuna cewa bai dogara ga Allah ba dan ya ji kansa ya dan sara ya nemi magani ya sha baya nuna cewa bai dogara ga Allah ba kama la yunafihi dab'u alamil ju'i wal adashi kamar yanda tunkude radadin yunwa da kishirwa baya kore tawakkali yanzu dan mutun ya ji yunwa sai ya nemi wani dan abinci haka sai ya ci dan ya kore yunwa shikenan sai a ce ba shi da tawakkali kamata yayi ta zama da yunwa mutun ya ji kishirwa sai ya debi ruwa ya sha dan ya tafiyar da wannan kishirwar wannan sai a ce mutun ba shi da tawakkali ai kaga sai da yayi ruko da sababi sannan ya kawar da kishirwar sai da yayi ruko da sababi sannan ya kawar da yunwar ba ita ce da kanta ta tafi ba kishirwar ba ita kadai bace da kanta ta tafi har sai da yayi ruko da sababi ta hanyar shan ruwa sai kishirwa ta tafi saboda an sha ruwa saboda cin abinci sai yunwa ta tafi saboda ruko da sababi wal harri wal bard haka da zafi da sanyi bi adudadi hada kishiyoyinsu kishiyoyinta lokacin sanyi sai ga mutun ya nemi kayan sanyi ya sa ruko da sababi ne lokacin zafi sai ga mutun ya dan rage kaya masu nauyi yana sa kaya masu karancin nauyi saboda ya samu iska wannan duk ruko da sababi ne balla ta cimmu haqiqatut tauhidi kai ba haqiqanin tauhidi ma ba zai cika ba fa illa bi mubasharatil asbab sai da muhimmantar da ruko da sababi domin kace ruko da sababi ya ci karo da tawakkali ko rashin tawakkali ne to magana ka tana da hadari kana nufin annabi ba shi da tawakkali domin annabi sallallahu alaihi wasallam a abubuwa da dama yayi ruko da sababi kuma ya ce ayi ruko da sababi da haka inda ruko da sababi yana cin karo da tawakkali da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ya fi kowa gudun ruko da sababi domin shi ne sayyidul mutawakkilina na fata an gane amma tattare da haka za a je yakin badar ya shirya za a je yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bullet proof irin na wancan lokacin ya sa kwalkwali hular kwano ya rike kansakali a hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa'annan dukkanansu sabubba ne na zuwa yaki a matsayinsa na wanda yafi kowa tawakkali ba wai kawai haka ya tafi da kayansa na al'ada na yau da kullum ba a'a annabi sai da ya sa silke sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike garkuwa ko da za a kawo suka ya tare annabi sai da ya rike takobi sai da ya sa hular kwano sallallahu alaihi wasallam wannan duk ruko da sababi ne na fata an gane allatina sabaha Allah ta'ala muqtadiyatan li musabbibatiha qadaran wa shar'an wanda Allah madaukakin sarki ya kafe wadannan sabubba din muqtadiyatan dan su zama masu hukunci li musabbibatiha na abubuwan da suke sabbaba wannan ruko da sabubba din qadaran bisa kaddara yanda Allah ya kaddara wa shar'an da kuma yanda shari'a ta hukunta wa anna ta'dilaha kuma hakika dakatar da ruko da sababi mutun yace ba zai fita nema ba Allah ya azubta shi yana zauna a gida yana cikin jinya yace shi ba zai je neman magani ba yana cikin duhun jahilci yace shi ba sai ya je makaranta neman ilimi ba yana jin kishirwa yace shi ba sai ya tashi neman ruwa ba to rashin ruko da sababi da dakatar da ruko da sababi ya qadahu fi nafsi tawakkuli to ai in baka sani ba ma yana sukan haqiqanin tawakkalinka kama ya qadahu fil amri wal hikima kaman yanda kuma yana sukar umarni yana kuma sukar hikimar da Allah ta'ala ya sa ya shar'anta ko ya halici asbab wa yad'ufuhu bal ma rashin ruko da sababi yana raunana tawakkalin mutum min haythu yazunnu mu'addiliha mu'addiluha ta yanda wanda ke kore tawakkali da dakatar da ruko da sababi kai wanda yake kore ruko da sababi yake dakatar da ruko da sababi ta yanda yake tsammani da zatan anna tarkaha barin ruko da sababi a qawafit tawakkuli yafi nuna karfin tawakkali shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah fa idza wa idza azamta shine ruko da sababi din fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina kaga ashe yin ruko da sababi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace firra min almajzum firaraka min alasad wai in kaga me cutar kuturta ka fita da gudu kamar yanda in kaga zaki kake fita da gudu a wani hadisin sai annabi ya ce la adwa wala diyara babu daukan cuta babu canfi wannan sai aka ce ka hada hadisan suna magana akan ruko da tawakkali da kuma ruko da sababi na fata an gane shi yasa suka ce in ka ce ai zama da wani shi yasa ka kamu da cuta kaza sai a ce to shi kuma na farkon waye ya harbe shi da cuta to amma kasantuwar cuta ana daukata kawai dan tsabar tawakkali sai ka je ka zauna cikin masu tarin TV ka ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana na fata an fahimta yawa to wannan shine abin da ya kamata ka hada guda biyun ake so fa inna tarkaha ajizun yunafi tawakkula, domin watsi da sababi ajizun, wannan gazawa ne. Kawai mutum ya ce wa ma min dabbacin yake tashi ne, ma kawai rago ne, kuma kildi yanda aka yi akwai gyaci ma tana bashi abinci sadaka yana ci. Ka san mu a kasar Hausa mutum in dai ba aure ba, babu su zace ta bashi abinci, ko da mai gidan ya ce ka kuma sa masa abinci, sai an yi su mogalin an dinga kai masa. Wani wannan ne yake sa sai kuma miƙe kafa, baya nema, ya je ya gama digiri ya dawo kuma ya sake zama kallon alal nasi. An gane ko? Kamata ya gama digiri, to in ya dawo ya yaye kansa, an yaye shi kenan. To amma sai ya je digiri kuma sai ya dawo da wani digirin guda biyu, ga digirin karatu da ya samo ga na girman kai, shi ba zai sai da data ba, shi ba zai shushe na ba. In an yi magana ba shi da ko anini sai ce shi graduate. Har yanzu abincin local government yake ci. Kuma duk randa kannansa suka zo da wuri aka wawashe abincin, to ranar kuma za a sha zanga-zanga a ciki dan ba shi da ko anini. Na fata an gane. To saboda haka ire-iren waɗannan ragwayen sun fi makale wa tawakkali. An fahimta ko? Amma an ka duba yanda rayuwar take shine tashi zakai, ba haushe ma yana da karin magana, yace Allah ya ce tashi in taimake ka. Da ka tashi. Da ka rashin ruko da sababi ajazum, yana nuna gazawa. Yunafi tawakkula, kuma yana kore tawakkalinka ma. Alladhi haqiqatu, wanda tawakkali haqiqanin ma'anarsa, i'timadul qalbi 'ala Allah ta'ala, dogarar zuciya, zuciya ta dogara ga Allah ta'ala. Fi husuli ma yanfa'u, cikin samun abinda yanfa'ul abda, zai amfani bawa. Fi dinihi, a addininsa, wa duniyahu, da duniyarsa. Wa daf'i ma yadhurruhu, da tunkuɗe abinda zai cutar da bawa. Fi dinihi, cikin addininsa, wa duniyahu, da duniyarsa. Wa la budda ma'a al-i'timadi min mubasharatil asbab, babu makawa tare da wannan dogara da Allah, da zuciya take makalkala da Allah. Sannan kuma min mubasharatil asbab, babu makawa kuma sai an muhimmantar da riko da sababi. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wash shar, in ko mutun yace shi san ba zai riko da sababi ba, to gaskiya kamar ya kore hikimar Allah a cikin riko da sababi, ya kuma kore shari'a. Fala yaj'ala al-'abdu 'ajazahu tawakkulan, kada fa bawa ya sanya lalacinsa da gazawarsa matsayin tawakkali, ya maida shi wannan shine tawakkali. Wala tawakkulahu ajazan, ko ya dauka tawakkalinsa ya bashi damar ya zama gajiyayye, kasashe, lalatacce, ba haka ake nufi ba. Tawakkalin yana rike da shi, kuma yana tashi, yana bazama, yana ruko da sabon. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi at-tadawi, malaman musulunci sun karu juna ilimi game da neman magani ko yin magani mutum bashi da lafiya. Hal huwa mubahun, shin halal ne in baka da lafiya ka nemi magani? Wa tarkuhu afdalu, amma barin neman maganin shi yafi falala? Wannan tambaya ce kauli na farko. Aw mustahabbun, ko kuma in mutum bai da lafiya neman magani mustahabbi ne? Aw wajibun, ko kuma neman magani wajibi ne mutum bashi da lafiya? Fal mashhuru an Ahmad, zancen da ya fi shahara daga Imam Ahmad bin Hanbal, al-awwal, na farkon shi Imam Ahmad, wato fahimtarsa da fatawarsa shine neman magani halal ne, amma in mutum imaninsa ya kai ya haƙura, ba sai ya nema ba dan ya shiga cikin wancan hadithin, to ya fi. Amma in ya je ya nemi magani ba laifi ba, ya aikata mubahi. Wannan shine kaulin Imam Ahmad. وما في معنى لهذا الحديث وما في معنى حجر امام احمد سبيده wannan hadithin da muka karanta da kuma hadisan da suke da ma'ana irin tasa. Wal mashhur inda shafi'iyya athani, amma qauli mafi shahara daga mazhabin imamu shafi'i, shafi'iyya su kuma suka ce qauli na biyu shine neman magani mustahabbi, mustahabbi ne ba dole bane, in ka nema ka aikata mustahabbi, in baka nema ba ka bar mustahabbi. Wannan shine kaulin Shafi'iyya. Hatta zakara an-Nawawi fi sharh Muslim, har ma Imam an-Nawawi ya ambata cikin sharhin da yayi wa Muslim, annahu madhhabuhum, cewa wannan ita ce mazhabar shi kansa mazhabar su su imamu Nawawi, wa madhhabu jumhuri salaf wa ammatul khalaf, wannan kuma ita ce mazhabar mafi yawan malamai magabata kuma da mafi yawan waɗanda suka zo daga baya, cewa neman magani mustahabbi ne. واختاره الوزير ابو المظفر الوزير ابو المظفر يحيى ابن محمد كنان ابن هبيرة ابن سعد ابن الحسن الشيباني العراقي الحنبلي شيني ابو الواتو الوزير ابو المظفر واندا اكا ايفي شيكارا 499 يا رسو شيكارا 560 باين هجرة يانا دا شيكارا 61 واندا ابو المظفر يكي قال ايتي ومذهب ابي حنيفة sai yake cewa waqtarahu abul muzaffar alwazir, wannan shine ra'ayin da abul muzaffar shi ma ya zaba. Qala yace wa madhhabu abi hanifa annahu muakkidun, wato amma mazhabar imamu abu hanifa shi kam ya karfafu zuwa asibitin mutum bashi da lafiya, ya karfafu mutum ya nemi magani yana da larura, hatta yudani bihil wujuba, har sai da ya kusan mayar da neman magani da zuwa asibiti ga mara lafiya sai da ya kusa mai da shi wajibi. Qala wa madhhabu Malik, sai ce amma mazhabar imamu Malik annahu yastawi fi'luhu wa tarkuhu, shi a wajen imamu Malik da ka nemi magani da ka bar neman magani duk ɗaya ne. Yastawi fi'luhu wa tarkuhu fa innahu qala, domin imamu Malik cewa ya la ba'sa bit tadawi wa la ba'sa bit tarki, babu laifi ka je asibiti neman magani kuma babu laifi ka ki zuwa asibiti neman magani, ba za a aibata ka ba akan dan me yasa baka je asibiti ba. Ina fatan gane, kamar yanda kuma ba za a ga laifin ka ban ka je, wannan shine ra'ayin imamu Malik. Wa qala shaykhul islam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace laysa biwajibin inda jama'ir al-a'imma, neman magani fa ba wajibi bane a wajen mafi yawan malamai, wa inna ma awjabahu ta'ifatun qalilatun, wasu yan tsirarun malamai ne suka wajabta neman magani, min ashabi Shafi'i wa Ahmad, daga almajiran Imam Shafi'i da Imam Ahmad su suke ganin wajibi ne mutum in ba shi da lafiya ya neman magani. Qauluhu fa qama Ukashatu Ibn Mihsan, mai ba mu labari yace sai Ukashatu bin Mihsan da yaji an ce ga sufar wa'anda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba, nan take sai Ukashatu bin Mihsan ya mike tsaye, huwa bi dhammil ayn, in za ka karanta sunansa za ka karanta da yuwa aynun din dhamma u wa tashdidil kaf, da yuwa shadda din wato da yuwa kafun din shadda uka, duk da cewa akwai uka Ukasha ba tare da yuwa kafun din shadda ba, amma karantawa da shaddar shi yafi kyau. Wa mihsan bi kasril mim, mihsan sunan mahaifinsa kai wa mimun din kasra, wa sukunil ha da yuwa hawun din sukuni dauri, wa fatihis sad da yuwa sadun din fataha al muhmalatayn. Ibn Hurthan, Ibn Hurthan shi kuma kakan Ukasha kenan, shine Hurthan bi dhammil muhmala da yuwa hawun din dhamma, wa sukunir ra da yuwa rawun din dauri hur ba'da musallasatin, bayan sa'un mai yaya uku a sama. Hurthan al-Asadi ay min bani Asad ibn Khuzaima, dan kabilar bani Asad ne ibn Khuzaima. Kana Ukashatu bin Mihsan dinna, ya kasance min as-sabiqin ila al-Islam, yana daga cikin sahabban da suka yi rige-rige suka fara shiga musulunci. Wa min ajmalir rijal, yana daga cikin mafi kyawun mazaje, sahabi ne kyakkyawa radiyallahu an, hajara Ukashatu bin Mihsan yayi hijira, wa shahida Badaran ya je yakin Badar, wa qatala fiha ya fafata yaki a yakin Badar, wastu shahida yayi shahada fi qitalir riddati, a yakin da aka yi da ahlur ridda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, wa'anda suka yi riddi suka bar addini da sayyidina abubakar ya shirya rundunar yaki, to a wannan yaƙe-yaƙen ne Ukashatu bin Mihsan ya yi shahada ma'a Khalid ibn Walid, tare da rundunar Khalid ibn Walid biyadi Dulayhatul Asadi, a hannun Dulayhatul Asadi shine ya kashe Ukasha. sanata ithnatai ashara shekara ta goma sha biyu thumma aslama tulaihatu ba'da dhalik daga baya shi ma tulaihatul asadi din ya musulunta wa jahadal fursa da shi aka je aka yaki farisawa yawmal qadisiyya ranar da aka yi yakin qadisiyya ma'a sa'd ibn abi waqas a karkashin jagorancin sa'd ibn abi waqas wastushhida fi waqatil jisr al mashhur yayi shahada shi kansa tulaihatul asadi din a yakin jisr wani yaki da ake kira yakin gada wato akan ruwa akai kan gada al mashhur wanda ya shahara wanda shi kuma yaki ne bi kiyadati abu ubayd ibn mas'ud al-thaqafi wato wanda aka yi shi a wannan da jagorancin ko kuma a karkashin komanda abu ubayd ibn mas'ud al-thaqafi shi yake kira battle of breach shine wannan jisir din kenan an yi shi ne a 23 ga watan sha'ban shekara ta 600 da ainihin wato shekara ta 13 bayan hijira wadda ta daidai da shekara ta 634 miladiya qauluhu fa qala ya rasulullah to wannan sahabi ukashit bin mihsan sai ya mike tsaye sai ya ce ya rasulullah ya maikin Allah udu Allah an yaj'alani minhum ka roƙar min Allah ka ya sanya ni wato udu Allah roki Allah an yaj'alani minhum yasa ni cikin waɗannan mutum 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba qala anta minhum manzo Allah ya ce kana cikin su walil bukhari fi riwaya a wata riwaya ta bukhari fa qala allahumma ij'alhu minhum dama cewa ya roki Allah ya masa addu'ar Allah ya sa shi a cikin su a wannan riwayar sai ya ce allahumma ij'alhu minhum ya Allah ka sa ukasha cikin waɗannan mutane wa fihi talabud du'a min al-fadil a wannan gaba mun fahimci ashe ana iya neman addu'a daga mutum mai falala idan mutum mai falala ne kana iya cewa wani da Allah a sa mu cikin addu'a wani a taya mu da addu'a Allah shiga fata mala ai mana addu'a wannan babu laifi mutum ya zama fadil yana da falala a nemi addu'a ya roki Allah a nemi addu'ar sa wato wannan ba laifi bane akwai malam ba ta daya fi qurratul uyun fihi a cikin wannan gaba anna shafa'atul hayy ashe neman ceto da alfarmar rayayye liman sa'alahu du'a ga wanda ya roki wannan rayayyen yayi addu'a inna ma kanat bi du'aihi wa ba'da al-mauti yana wannan yana kasancewa ne bi du'aihi da addu'ar sa shi wannan rayayyen mutum ne da ransa kana kyautata masa zaton salaha mutumin kirki ne kace maka addu'a wannan babu laifi wa ba'da al-mauti amma fa bayan wannan salihin bawa ya mutu qad ta'azzara zalika to hakan ba zai yi ba ko kaje ka neme shi bayan ya mutu kace maka addu'a hakan ba zai gagare shi ba zai yi ba bi umurin la takhfa ala man lahu basira saboda al'amuran da ba boyayyu bane ga dukkan mai basira faman sa'ala mayyitan duk wanda ya roki matacce au ga'iban ko ya roki wanda baya gari baya nan faqad sa'alahu ma la yaqdiru alai to ya sani ya roke shi abinda ba shi da iko illa Allah ba mai ikon yin haka sai Allah mutum ya mutu bara a kufai kenan ka je ka kan kabarin sa ka ce maka kana roƙon sa wata bukata wannan yana daga cikin shirke-shirken da ake ta jan hankalin mutane akan su guje su wa kullu man sa'ala ahadan ma la yaqdiru alai illa Allah daka duk wanda ya roki wani abinda babu mai ikon yin wannan abin sai Allah faqad ja'alahu niddan lillah to ya sanya wannan kishiya ga Allah duk sanda ka roki wani abinda ba mai iya yin wannan abin sai Allah to ka mai da shi tsarar Allah kenan ka mai da shi kishiya ga Allah kama kana al-mushrikuuna kadhalika kaman yanda mushrikai dai haka suke yi wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani suratul baqara aya ta 22 innahu rabbakum domin Allah madaukakin sarki shine ubangijinku wa khaliqakum shine mahaliccinku wa man qablakum da wadanda suka zo gabaninku wa asbaga alaikum ni'amahu Allah madaukakin sarki shine wanda ya cika ni'imar sa akan ku zahiratan wa batina tafili da taboye fala targabu anhu ila gairi kada ku nemi abin da waninsa ba zai ba wajen waninsa ma'ana kar ku yi kwadayin wani abu a wajen Allah ku bar Allah shine falatar gabuan kar ku wato yi kwadayin neman wata bukata wadda ba mai iya ta sai Allah ku neme ta wajen waninsa bal akhlasu lahu al-ibada bal abinda ake so bayi su tsarkake ibada ga Allah bi jami'i anwa'iha da dukkan nau'o'inta fi ma tadlabunahu cikin abinda kuke nema min qalilin na abu kadan au kathirin ko kuma abu mai yawa wa qawluhu anta minhum fadin sa da yace ya kai ukasha ka shiga cikin su lima kana ya'lamuhu sallallahu alaihi wasallam sabida abinda annabi ya sani min imanihi na imanin ukasha wa fadlihi da falalarsa wa jihadihi da jihadinsa kama fil hadith kama yanda yazo cikin hadithin la allah hattala ala ahli badrin Allah ya kalli sahabbai yan badar su 310 wani abu fa qala Allah yace da su i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku yi duk abin da kuke so ku yi na riga na gafarta muku ukasha yana cikin su dan kaga ya cancanci shiga wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana cewa ya ma'aikin Allah roƙon mun Allah ya sani a cikin su yace anta minhum ai kai baka da matsala kana cikin su qawluhu thumma qama rajulun akhar yace sai kuma wani mutumin daban shi ma sai ya tashi da ya mike tsaye zakarahu mubhaman ya ambaci wani mutum bai faɗi sunansa ba fala hajata bina ila albahth an ismihi da haka mu ma ba mu da buƙatar sai mun je binciken ya sunansa kawai dai yace fa qama rajulun akhar domin duk sahabbai mutanen kirki ne ba sai an san sunan waye din ba shi yasa babu buƙatar sai mun nutsa da binciken gano wane ne bi qurratul uyun wadh-dhahiru annahu arada salawatullahi wa salamu alayhi saddaz zari'a zahirin wannan magana da wannan mutum ya tashi shi ma yace a roƙa masa fa qala sabaqaka biha ukasha manzo Allah yace ukasha ya riga ka sai suka ce wadh-dhahiru zance mafi bayyana annahu arada salawatullahi wa salamu alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufi ne anan sadda zari'a toshe kofa li'alla yatataba an-nasu domin kada mutane su ci gaba da biyo baya bi su'ali zalika da roƙon wannan alfarmar fayas'alahu man laysa ahlan lahu har awayi gari wanda bai cancanci wannan matsayin shi ma ya roƙa ya ce a sashi a cikin su wa zalika minhu sallallahu alaihi wasallam ta'aridun kama la yakhfa wannan ku sakaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a fakaice kaman yanda wannan ba koyayyen abu bane na ba ta gane domin aka bar kofar a bude kila tun wayanda suka cancanci sun cika requirement din suna roƙon ya makin Allah nima a sani a cikin su nima a sani a cikin su har kuma a waye gari wanda bai dace ba bai cika requirement ba shi ma yace a sashi a ciki in ba ya mai addu'a bai ji ba dadi in ba a ce Allah ya sashi a cikin su bai ji ba dadi ina fata an gane to shi yasa sai annabi ya toshe kofar ukasha yana yi wannan nabin yana miki sai ya yi ukasha ya riga da aka din me san ya shiga wannan matsayin ga sufofin nan sai ya dage yi aiki amin qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace lam yakun inda thani min al-ahwal imam al-qurtubi yace shi wannan sahabi na biyu da ya miƙe bayan ukasha yace shi ma a roƙan masa Allah ya sashi a cikin su imam al-qurtubi yace ba shi da halayya ma kana inda ukasha ba shi da halaye irin na ukasha falli zalika lam yujibhu dan haka ne annabi bai amsa masa ba iz law ajabahu domin da ya amsa masa lajaza an yatluba zalika kullu man kana hadiran to da kenan ya halatta duk wanda yake gurin shi ma ya roka kenan fa yatasalsalu al'amru sai al'amarin ya ci gaba da bi wannan shi ma yace ni ma haka ya makin Allah ni ma haka a to ana tarabin aljanna mutun yana zaune ya tsaya amma kaga annabi yana cewa sabaqaka biha ukasha sai kowa ya shiru amma da an ce to ya Allah shi ma sashi a ciki ko kuma kana cikin su wani shi ma zai mike shi wani shi ma zai mike shi ne fa yata salsalul amr fa saddal baba shi yasa manzo Allah sai ya rufe kofar bi qaulihi zalika da fadin sa cewa sabaqaka biha ukasha intaha qala al musannif rahimahullah al imam muhammad bin abdul wahhab yake cewa wa fihi a cikin wannan gaba isti'malu ma'arid ashe a iya yin amfani da kaikaice ko sakaye a magana
wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, sannan wannan gaba tana nuna kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masa'i, a cikin yanzu mun zo karshen babin, sai malamin yace to bari ya tattaro mana matsalolin da muka tattauna a cikin wannan babi. Al-ula, matsala ta farko, ma'arifatu maratibin nasi fi tauhidi, a wannan babin zamu san ashe mutane aji aji ne a tauhidi, wani ya kai aji na ƙarshe, wani yana ajin tsakiya, wani yana ajin ƙasa. Kenan imani akwai nursery, primary, junior, secondary, haka na fata an gane. Wannan babin ya nuna mana haka, na fata an gane, domin kaga akwai wanda sun cika wa'incan sufofin guda hudu. Athaniyatu, mas'ala ta biyu, ma'ana ta haqiqihi, a cikin wannan babi mun gane me ake nufi da tabbatar da tauhidi. Athalithatu, mas'ala ta uku, sana'uhu subhanahu, yaban da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ala Ibrahim ga annabi Ibrahim, bi kaunihi, kasantuwarsa, lam yakun minal mushrikeen, bai zama daga cikin masu shirka ba, sai Allah ya yabe shi saboda baya cikin masu yin shirka, karama ko babba. Arabi'atu, mas'ala ta hudu, sana'uhu ala sadatil awliya, yaban da Allah yayi akan jagorori, shugaban masoya Allah, shugabannin waliyai, bi salamatihim minash shirki, saboda kubutarsu daga shirka. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikuna, sai Allah ya ce waɗanda su game da ubangijin su ba sa yin shirka. Ashe daga cikin sufar wali, gangariya ba na cuwa-cuwa ba, za ka same shi ya fi kowa nisantar shirka, ya fi kowa nisantar bid'a, inda wali ne na Allah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Arabi'atu, al-khamisatu, mas'ala ta biyar, kaunu tarkin ruqyati wal kayyimin tahqiqit tauhid, wannan babi ya nuna mana kasantuwar haƙura da yin ruqya, neman ai maka ruqya, da al-kayyu, haƙura da lalas min tahqiqit tauhid, yana daga cikin tabbatar da tauhidi. As-sadisatu, mas'ala ta shida, kaunul jami'i li tilkal kisal, mun gane abinda ya tattare wa'ancan sufofin huwa tawakkulu, shine tawakkali, domin da annabi ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna, sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna, ashe abinda ya tattare sufofin shine tawakkali. As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, umqu ilmi sahaba, anan zamu gane ilm, wato zurfin ilimin sahabbai, bi ma'arifatihim annahum lam yanalu dhalika, saboda sun san ba za su samu wannan matsayin ba illa bi amalin, sai da aiki. Shi yasa tunda ukasha yayi roka aka ce sabaka biha ukasha, ba wanda ya sake tambaya, wannan yana nuna ma irin zurfin ilimin sahabbai, sun san wannan matsayi ne da aiki ake so a yi. Ire-iren waɗannan gasa ce so ake a tashi a yi gasa da rigirgen waye zai samu wannan matsayin. To in ya zama bananza kowa a buɗe, kaga matsayin ashe ya zama ba wani matsayi bane kenan, tunda kowa ma zai iya samu. Athaminatu, mas'ala ta takwas, hirsuhum alal khair, wannan hadisin yana nuna maka irin kwadayin sahabbai akan aikin alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar humul ladawa, yana cewa akwai mutane 70,000 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba, sai ya tashi ya shiga gida, shigarsa gida ke da wuya, sai suka shiga tattaunawa, sai aka fara tunani su waye waɗannan mutanen. Wannan yana nuna maka in wani ne annabi yana shiga gida kawai su cigaba da hirar Real Madrid din su da sauransu, kawai su cigaba da hirar su, amma sai suka maida wannan gaba tattaunawa cewa ya za a yi, to wannan su waye masu wannan sufar. At-tasi'atu, mas'ala ta tara, fadilatu hadhihi al-umma, wannan babin ya nuna mana falalar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bil kammiya, ta fuskar adadi, wal kaifiya, da kuma ta fuskar sufarsu. Daga cikin sufar sahabban, wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna da tawakkali, ba sa canfi. Sannan wannan ya nuna sun fi kowa yawa cikin al'ummar annabawa. Al-ashiratu, mas'ala ta goma, fadilatu ashabi Musa, a cikin wannan babin mun gano falalar mutanen annabi Musa, domin kaga annabi ya ce an nuna masa wani annabin jama'ar ba yawa wani ba su fi goda goma ba wani ba su kai haka ba sai ga jama'a masu yawa wannan ya nuna annabi Musa shi ma ya samu jama'a ya samu waɗanda suka yi imani da shi da yawa alhadiyata ashara mas'ala ta 11 ardul umami alaihi salatu wassalam ashe an bujirowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabace shi kamar yadda muka faɗa wasu sun ce a Isra'i da yaje sama wasu kuma suka ce a bacci aka dinga nuna mai ga tawagar annabuwa ne ga aka nuna masa hoton tashin alkiyama ga kowane annabi da jama'arsa wani ya zo shi kadai ba wanda ya yi imani da shi wani da mutum daya wani da mutum biyu haka haka athaniyata ashara mas'ala ta 12 anna kullu ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiha wannan babin ya nuna mana kowace al'umma za a tashe ta ita kadai tare da annabinta ba wai gauraya wa mutane ba hausina mu za a yi gaba ɗaya ba a kowane annabi da al'ummarsa za a tashe shi athalithata ashara mas'ala ta 13 qillatu man istajaba lil anbiya wannan babin yana nuna ma karancin wayanda suka amsa kiran annabawa a ce annabi ya zo yi shekaru amma a ce mutum biyu mutum daya wani ma ba kowa daya ba kowa sun ka kwatanta waɗanda suka yi imani da annabawa da waɗanda suka ƙi yin imani da annabawa wannan zai nuna ma hoton ƙarancin namba na waɗanda suka yarda da wato annabawa ko suka amsa wa annabawa arabi'ata ashara mas'ala ta 14 anna man lam yujibhu ahadun ya ci wahada wannan babin ya nuna mana annabin da babu wanda ya amsa kiransa shi kadai zai zo ranar tashin alkiyama al-khamisata ashara mas'ala ta 15 thamaratu hadha al-ilm amfanin irin wannan ilimi wa huwa adamul iqtirari bil kathara wa adamiz zuhdi fil qilla wato amfanin wannan ilimi na tauhidi da kuma wannan babin da muka karanta huwa adamul iqtirari bil kathara shine ka daina ruduwa da yawa ba ko da yaushe yawa yake zama alheri daina ruduwa da cewa sun fi mu yawa ai mu yan kadan ne kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah da aka da yawa mun ka karanta ayoyin galibi Allah madaukakin sarki a alqur'ani in kaji ya ambaci yawa to za ka ga tarkace ne ba wani yawan kirki ba yawan masu kirki ba ne an gane ko da aka daina ruduwa da yawa dan ka tsinci kanka cikin wata tafiya kuna da yawa baya nuna cewa kan gaskiya kuke wa adamu zuhudi da kuma rashin kankantar da kai fil qillati a cikin kankanta rashin zuhudu an gane ko rashin kankantar da kai da nuna rashin wato izza da wani abun nan fil qilla cikin kankanta in kuna da yawa din ba lalle ku zaman to kuna kan daidai ba kankanta kuma ba lalle ne shi ma ta zama akan daidai mu ce yake ba duk wannan kawai muwafaka ce daga Allah subhanahu wataala na'am an kara mun ci biyu ma to bari mu yi a gurguje to as-sadisata ashara mas'ala ta 16 ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-ayn wal-humma a cikin wannan babi mun ji an sassauta a iya yin ruqya ayi wa mutum ruqya ba ruqiya ba ruqiya hawa sama kenan ruqya shine yi wa mutum karatu saboda aljanu ko wata cuta da take damun sa babu laifi a iya yin ruqya min al-ayni in kambun baka ko kambun ido ya kama mutum wal humma ko kuma wani abu mai dafi ya cije shi kamar miciji ko kunama as-sabi'ata ashara mas'ala ta 17 umqu ilmi salam wannan babin ya nuna mana zurfin ilimin magabata liqaulihi saboda fadin sa'id ibn jubair kad ahsana man intaha ila ma sami'a ya kyauta duk wanda ya aikata duk ilimin da ya ji walakin kaza wa kaza sai dai kuma kaza da kaza fa ulima sai aka gano annal hadith al-awwal hadithun farko da aka karanta la yukhalifu thani baya saba wa hadithi na biyu athaminata ashara mas'ala ta 18 bu'udu salafi an madhi al-insani bima laysa fihi magabata suna nisantar yaban mutun da abinda bai cancance shi ba ba a yi wa mutum kara a yabe shi a ziga shi akan abin da ba haka bane magabata sun fi kowa nisantar yaban mutum bisa ga sifar da ba shi da ita ko ɗabi'ar da ba shi da ita ko halin da ba shi da shi at-tasi'ata ashara mas'ala ta 19 qauluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwa fadin annabi da ya ce wa ukasha kana cikin su wannan alama ce cikin alamomin annabta in ba dan annabi bane ya zai gane ukasha yana ciki Al-ishiruna mas'ala ta 20 fadilatu Ukasha. Wannan babin ya fito mana da falala da darajar Ukasha bin Mihsan. Domin dan aljanna ne kuma yana cikin wanda ba za a yi musu tambaya ba ba azaba haka zai wuce aljanna ranar tashin alkiyama. Al-hadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 isti'malul ma'arid. Ana iya yin amfani da sakayen magana. Ayi sakaye cikin magana ko ayi kaikaicen magana babu laifi. Al-thaniyatu wal 20 shi sa da wannan sahabin yace ni ma ya makin Allah roki Allah ya sa ni a cikin su sai ce sabaqaka biha ukasha shine at-tarid. Al-thaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci irin kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.